بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سوء البركة بركة مرساكي حدوة a wannan masallaci namu a cikin gerengiyar silsilar da muka yi watake da suna Hajji kiran Allah. Idan ba manta ba, a cikin waɗannan kwanaki da muka shiga, mun ce za mu ɗanyi mana tsokacin gwargwadon abinda Allah Maɗaukakin Sarki ya sanar da mu a taƙaice game da abinda ya shafi ibadar Hajji, sannan har mu shige kwanaki 10 na Zulhijja wanda suke gabatowa. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya raya mu cikin waɗannan ayyuka, wato kwanaki masu albarka, da kuma ba mu ikon yin ayyuka waɗanda suke karɓaɓɓu a wajensa. Kamar yadda muka fara yin bayani, ga wanda Allah ya sahale masa ya samu daman zai je ya sauke farallin aikin Hajji, to abin da ya kamace shi shine ya yi ƙoƙari ya san menene abin da yake wajibi a kansa, menene abubuwan da suke na shurut da Allah yake karɓan aikin Hajji idan mutum ya aikata su. Idan kuma ya bar su, hajjin shi ya samu matsala, menene abin da ya kasance a arkan na aikin Hajji, duk wannan ya kamata ya san su. To game da abin da ya danganci shi kanshi wanda zai yi aikin hajjin, malamai suka ce akwai wasu sharuɗa guda 5 wanda dole ne sai ya cika su kafin aikin hajjin shi ya zama karɓaɓɓe. Idan bai cika waɗannan sharuɗan ba, to ko da ya yi aikin hajjin shi ba karɓaɓɓe ba ne, Allah ya kiyaye. Abu na farko shine al-Islam, dole wanda zai yi aikin hajji da Allah zai karɓa sai ya zama musulmi. Da haka idan da wani zai je ya ɓadda kama ya yi basaja ya yi shigan burtu, kamar yadda ana iya samu wanda ba musulmi ba ya je a layinin da wasu musulmai, ya je shi ma ya duk abin da ake yi na biyan kuɗi a tikitin jirgi, kayan ihrami, ya je ya samu daman shiga ainihin wato a haramin Makka ko Madina, kuma ya je ya yi duk abin da sauran alhazai suke yi. To in ya yi wannan a halin bai musulunta ba, to ya je ya yi aikin banza, domin aikin shi ba zai zama karɓaɓɓe ba a wajen Allah. Sharaɗi mafi girma da Allah yake karɓan aiki a wajen bayi shine su zama musulmi. Ina fatan jama'a an gane. Abu na biyu suka ce sharaɗi da mutum zai cika kafin ya zama ya yi aikin hajji karɓaɓɓe shine al-aql, ya zama yana da hankali. Idan da za a samu wani mai taɓaɓɓen hankali ya je shi ma aka yi all right of hajj and umrah da shi, to ya sani da cewa Allah ba zai karɓa wannan aikin nashi ba, domin ba shi da ainihin wato hankali tattare da shi. Abu na uku suka ce wajibi sai ya zama wato al-bulug, ya balaga. Wanda zai yi aikin hajji da zai sauke mishi farali da Allah ya ɗora wa kowane musulmi shine sai baligi, tare da cewa idan an yi aikin hajji da yaro ƙarami, to ana karɓan aikin hajjin shi sai dai bai sauke mai na farillan da Allah ke bin shi ba in ya balaga. Allah ya sa jama'a ku fahimta. Da haka yara ƙanana aka je da su aikin hajji, ko ya samu dama ya je, za a karɓa aikin hajjin shi kuma za a ba shi lada. Amma duk sanda ya balaga, to ya gane cewa na wajabcin bai sauka akan shi ba, sai ya maimaita shi. Dama aikin hajji da Allah ya faranta wa kowane musulmi kuwa shine ainihin wato ƙwaya ɗaya a rayuwan shi bayan ya balaga. Dama an gane ko? Da haka yaro ƙarami ko da ya yi aikin hajji so 100 a lokacin kafin ya balaga, har yanzu bai sauke farillan da Allah yake bin shi na aikin hajji na farilla ba. Ina fata an gane. Sannan abu na hudu suka ce al-hurriya, ya zama ɗa mai ƴanci, ba bawa ba. Kafin mutum ya yi aikin hajji karɓaɓɓe da yake wajibi, to sai ga wanda yake ɗa. Da haka duk wanda yake a matsayin shi na bawa, to aikin hajji bai wajaba a kan shi ba, saboda yana ƙarƙashin ainihin wato wani ne. Na biyar ɗinsu shine al-istifa'a, mutum ya samu dama, kamar yadda muke ji a cikin hadisin Abdullahi ɗan Umar ko, idan ya ambaci arkanul Islam in ya zo kan aikin hajji sai ce liman istata'a ilayhi sabila, haka Allah ya faɗi ma a cikin Alƙur'ani. ولله على الناس حج البيت سيتي من استطاع إليه سبيلا ذاك الاستطاعة هنا ركتكين ركني غدا ديار دا هيكن حج بايا زبوا واجبي أكم متن سيأتي كاسو استطاعة إن سكتي استطاعة البدنية والمالية سنن وأمن الطريق ya zama mutum yana da wadata na dukiya kamar yadda muka yi bayani a darasin da ya gabata zai iya wato daukan dawainiyan tafiyan shi ko ma ta wani means zai transporting kan shi akan by road ne ko ko ta iska ta hanya ne ta kasa ko ko ta iska da kuma abin da zai yi amfani da shi na guziri abincin da zai ci abin da zai bar wa iyalan shi duk wannan yana daga cikin istifa'a maliya sannan istifa'a badaniya ya zama yana da ingancin lafiya da zai iya yin waɗannan ayyuka na aikin haji domin aikin haji aiki ne mutum zai yi da jikin shi wurjanjan ina fatan jama'a an gane waɗanda suka je aikin haji sun san abin da ake nufi dan haka wanda yake da rauni ya riga ya ainihin wato manyanta wani ma ko zama ba zai iya yi ba shi kadai inda za a dora shi akan abin hawa to zai langwabe ne ya fadi to irin wannan bai da istifa'a da haka ko da yana raye to sai dai wani ya je ya yi aikin hajjin a madadin shi ko wanda gashi nan rangaranga yana kwance babu lafiya an gane wannan da kyau ko to shi ma ba shi da istifa'a sannan istifa'a akwai amnul tariq amincin hanya babu wani tsoron tashin hankali babu wani tsoron wani abu zai hallaka mutane misali a kaddara Allah ya tsare mu da a ce za a ce ana yaki a wani kasa daga cikin kasashen da mutane za su bi su je aikin haji to akwai tsoron in sun zo wucewa ta wannan kasan za a kashe mutane to kaga wannan babu aminci so sai inda aminci sannan mutum ya cika sharuɗan guda biyar sai abin da ya shafi rukunin aikin haji malamai suka ce rukunin aikin haji guda hudu ne ku kiyaye idan aka ce rukuni ba a nufin abubuwan da suke wajibai duk za mu zo mu yi bayanin su akwai abubuwan da suke wajibai a aikin haji waɗannan abubuwan su ne idan mutum ya samu matsala bai yi ɗayansu ba to sai a ce ya je ya yanka yankan nan zai ɗauke mai abin da ya bari na wajabci amma rukuni idan mutum bai yi shi ba to aikin hajjin ya ɓaci ne gaba ɗaya babu wani dabba da zai yanka da zai ainihin wato maye mishi gurbin abin da ya bari na rukuni da aka suka ce rukunin aikin haji guda hudu ne na farko shine ainihin wato al-ihram mutum ya ɗau harama a sadda za a fita aikin hajjin yau mu tarwiya za mu zo mu bayani insha Allah ya yi wanka in yana buƙatan askin hammata mara ya sanya turare sai ya ɗauko waɗannan ihramin shi guda biyu ya ɗora shi to da zarar mutum ya haka sai ya faɗi lafazin labbaika Allahumma hajja ya Allah na amsa kiranka za mu shiga aikin haji to wannan ihramin yana ɗaya daga cikin arkanul hajji ku kiyaye ba muna maganar umara ba yanzu za mu zo mu yi bayanin umara rukuni na biyu shine suka ce al-wuquf tsayuwa da ake yi a ainihin wato farfajiyar arafa domin farfajiyar arafa ya fi faɗi fiye da dutsen arafa wasu na cewa tsayuwa akan dutsen arafa shi yasa za ka ga wasu alazan na matsawa kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya tsayuwar arafa cewa yake waqaftu huna wa arafatun kulliha mawqif ni dai a iya nan na tsaya amma duk wannan farfajiyar to wurin tsayuwar arafa ne da haka kaka matsawa kanka cewa sai ka je wani wajen farin dutse sai ka je kaza daga nan wasu alazan ke jiwa kawo nan sarauni wasu ma su rasa rayuka Allah ya kiyaye da haka duk inda mutum ya tsaya a farfajiyar arafa a aikin haji rukunin shi na biyu ya cika na uku shine at-tawaf tawaful ifada shine rukuni na uku na hudun su as-sa'i wanda insha Allah bayanan mu duk za mu zo kan su a can gaba kaɗan insha Allah to daga sanda mutum ya cika waɗannan sharuɗan da muka fara ambato Allah ya sa ya samu kansa a cikin waɗanda za su je to ya sani da cewa muna ƙara maimaitawa duk abin da za a yi a matsayin ibada da Allah zai karɓa to yana buƙatar abubuwa guda biyu idan babu su Allah baya karɓan aiki a wajen bawa abu na farko ikhlasun niyya mutum ya tsarkake niyyar shi da Allah
duk aiki jama'a idan babu karkin niyya a ciki Allah baya so. Shi Allah ya shar'anta cewa duk abinda za a yi mishi sai an yi ikhlasi a ciki. Wa ma umiru illa liya'budu Allah, sai ce mukhlisina lahu ddin. Da haka mu san wannan, ka tsarkake niyyarka ya zama Allah kadai ka nufa, domin Allah kadai zaka yi, kuma Allah kake son ya karba ya baka ladan aikinka. Abu na biyu shine mutaba'atu sunna, sai ka dace da yadda manzon Allah ya karanta, domin manzon Allah shine wakilin da Allah ya ce zo ya koya wa mutanen ibada. To duk abin da za a bauta wa Allah da shi Annabi yayi bayanin cewa ga yadda Allah yake so. To yadda Allah yake son nan hakan za a yi. Idan ka kuskura ka tauye da gangan ba da kuskure ba, Allah baya so. Idan kai ƙari da gangan ba da kuskure ba, Allah baya so. Tauyewan ma da zaka yi da kuskure ko ƙari da kuskure, to shi ma akwai abin da zaka yi ya zama a matsayin sahwin shi, hududu sahwi kenan ko? Shi yasa kaga sallah in mutum ya tauye wani abu da Annabi yace a yi a sallah, sai ya yi sujudu sahwi. In ya ƙara wani abu a sallah da kuskure, sai ya yi sujudu sahwi. In ko da gangan ne sallah ta ɓaci. Da haka waɗannan su ne conditions guda biyu wanda lazim ba makawa sai mutum ya cika su a duk abin da zai yi wa Allah. Al-ikhlas da kuma al-mutaba'a. Wannan shine abin da Allah ya umarni, kamar yadda Malam Fudailu ɗan Iyad yake faɗi, yace ba abin da Allah yake so da Allah yake cewa li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, sai yace al-amalul hasan shine akhlasuhu wa aswabuhu. Akhlasuhu shine wanda aka tsantsanta yin shi domin Allah, aswabuhu wanda aka dace da yadda manzon Allah ya karanta. Haka Imam al-Bagawi ya kawo wannan magana na Malam Fudailu ɗan Iyad a cikin Ma'alimut Tanzil a tafsirinsa wanda aka fi sani da tafsirin al-Imam al-Bagawi. Allah ya samu dace. Da haka yan uwa masu albarka, ka san cewa Allah za ka yi wa, kuma duk abin da za ka yi ka tambaya yaya Annabi yayi, domin Annabi ya yi aikin hajji a aikace, kuma ya rinka umartan mutane cewa khudhu anni manasikakum, ku kwaikwayi aikin hajjinku daga gare ni. Duk abin da kuka ga nayi shi za ku yi, duk abin da kuka ga ban yi ba to kada ku yi shi. Yamma mun gane wannan da kyau ko? A ƙarƙashin wannan, idan mutum Allah maɗaukakin sarki ya sa lokacin tafiyan shi ya kama, idan zai shiga wato haramin Makka, to akwai wurare da aka iyakance a matsayin miƙat ko mawaƙi. Waɗannan wurare kamar ka ce daga wajen ake son kai shirin, to yanzu ka shiga inda za ka fara ayyukan kenan. Daga ko ina ka taho a duniya, to za ka wuce ɗayan waɗannan miƙatin ko wurin da yake adjacent ko parallel to them, gwargwadon faɗin inda za ka shigo daga duniya. Waɗannan wurare a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya waƙata guda biyar, wasu malamai suka ce guda huɗu, Umar ɗan Khattab a zamanin shi ya ƙara guda biyar. Su ne Dhul Hulaifa, wanda shi ne miƙatin mutanen da suke tahowa daga yankin Madina da duk wanda zai shigo ta wajen. Ko da ba a Madina kake ba, ko da ba a nahiyar ba, amma wataƙila ka je da wuri ka fara zuwa ziyara Madina, da nan za ka shigo kai aikin hajjinka, to za ka biyo ka Dhul Hulaifa ne. To ana tsayawa a ɗauki harama a wajen. Sannan akwai Jufa, wanda shi Jufa ya samu ainihin wato matsala saboda garin ruwa ya cinye garin. Da haka yanzu babu wani existing wuri da mutum zai iya tsaya da za a ce mishi Jufa, yanzu yana cikin ruwa ne. Amma duk da haka, tunda Annabi ya wakata shi, yana nan dai nan ne za a ɗauki ihramu. To wanda zai taho ta wannan nahiyar ya zai yi? Kuma wannan shi ne miƙatin mutanen da suke yammacin ainihin wato duniya, mutanen ƙasar Misra da ainihin Sham da mu ɗin nan da muke yammacin Afirka. Ina fata an gane. To idan za ka wuce ta wannan miƙatin, daga nan ka shiga Makka, ya za ka yi? Sai ka yi shirin wato sanya ihraminka tun daga gidanka, ko tun daga garinku, ko tun daga airport. Duk in kai hakan ya yi, amma ba za ka yi talbiya ko ɗaukan harama ba sai an zo daidai wajen, ko da ko daga sama ne. Kuma an gane wannan da kyau ko? Shi yasa za ku ga ana isa wajen, akwai su jami'an jirage ne ko ma'aikatan aikin hajji, za su gaya wa alhaji cewa to jama'a mun zo miƙati, yanzu za mu tsallake. To ana tsallake miƙatin, wuri na farko da ake jira shi ne Jidda. to wasu alhazar sai kaga sai sun sauka jiddar sannan suke daukan harama to sun baro shiri tun rani duk wanda ya dauki miƙati a jidda malamai sun tabbatar da cewa jidda ba miƙati bace yamma mun gane wannan dake ko dan haka abinda kadai zaka yi ka fita daga wannan matsalar shine ka yo shirin ka kai zaman ka a cikin jirgi ana zuwa miƙatin kawai sai ka dauki haramanka ka ci gaba da talbiya to da haka shine babu wani matsala amma in ka tsallake to ka fada cikin waɗanda suka bar daya daga cikin abubuwan da ke wajiba na aikin haji to sai ka yi yanka ma'ana a matsayin fidiya na wannan matsalar da ka samu in ko ba haka ba daga jiddar to sai ka koma ka zagayo ta wani miƙatin saboda ka dauki haramanka proper Allah ya sa mu dace sannan miƙati na uku shine qarnul manazil shi kuma aka ce ga wadanda suke tahowa daga yankin kasashen Iraki ko Basra ko Kufa ko na makamancin haka akwai Yalamlam shine mutanen Yemen akwai kuma wani ne ɗayan ma ambaci Zulhulaifa ko akwai Juhufa akwai Zatu Irkin ina fatan jama'an gani shine na mutanen Iraq to waɗannan mawaki sun duk wanda zai zo to daga nan zai dau harama to ina matsayin waɗanda su kuma garurukansu sun riga sun ƙetare a miƙatin misali waɗanda suke rayuwa a jidda kaga kamar yadda muka ce miƙatin su na baya sun tsallako shi ko waɗanda suke rayuwa a cikin garin Makka ma to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake rayuwa ma'ana an riga an baro miƙati a baya to daga garinsu daga nan kawai shi zai dau haramin shi babu iskaliya ba sai ya sake komawa baya ba ina fata an gane ka kaddara misali yanzu a ce cikin garin Zariya nan zaka zo to duk wanda zai taho daga wajen Zariya misali wanda zai taho daga nahiyar Kano sai a ce ya tsaya a me sunan wancan hanyar makarfi din nan ta Shayyari an gane ko to kaga kai da kake rayuwa a Dogarawa ka riga ka baro ta Shayyari a baya to daga Dogarawan kawai sai dai ka shigo cikin gari ba sai ka sake komawa baya ba kun gane misalin ko to wannan shine ga batu game da miƙati to a wannan miƙatin nan ne ake ɗaukan harama domin za mu zo mu ji akwai nau'ukan aikin haji guda hudu amma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfafawa ya nuna kuma in so samu ne shi kowa zai yi saboda saukin shi dama ka'idan malamai suka ce at-taysir saboda saukin shi shine aikin haji tamattu'i wanda za ka yi umara ka warware ihraminka lokacin aikin haji yana yi sai ka sake sanya ihrami za mu zo mai bayanin tamattu'i akwai aikin haji kirani akwai ifradi da yini wato makamancinsu in Allah ya kai mu munasaba ta gaba insha Allah anan za mu saurara wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله